naissance aux prisonniers politiques.
Sashen Hausa murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya Amurka dake birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa hedkwatar ɗin sandan Najeriya ta ce jami'anta sun tabke wasu daga cikin gungun masu tada ƙayar baya na kudu maso gabacin ƙasar dake kashe jami'an tsaro su kuma yi awon gaba da bindigogin su. Wata tawaga ta mawaƙan Nijar na gudanar da wani zaɓe na musamman a wasu yankunan ƙasar na faɗakar da matasan ƙasar muhimmancin zaman lafiya. Akwai shirin ƴan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin murya Amurka dake bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma za mu farawa ne da sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Mazauna birnin Maiduguri a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya na fama da rashin wutar lantarki bayan da wasu da ake kyautata zato mayaka ne suka lalata manyan na'urorin lantarki guda biyu ɗan kwanaki bayan an gyara wutar sakamakon wani hari da aka kai a baya. Kafin karfe 6 na safiyar Asabar agogon yankin wutar ta dauke a Maiduguri, an sake lalata manyan na'urorin lantarki biyu da ke kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu, a cewar kamfanin wutar lantarkin Najeriya a wata sanarwa. Inda dai in ba, wani jami'in kamfanin ya ce suna aiki akan maido da wutar. Ranar Larabar da ta gabata ne aka maido da wutar a birnin da ke da mutum miliyan 3 bayan da mayakan kungiyar ISWAP suka lalata na'urar wutar a ƙarshen watan Janairu, a cewar kamfanin dillancin labaran AFP. Jiya Litinin, mayakan IS suka dauki alhakin wani hari da aka kwashe kwanaki ana kaiwa a birnin Palma dake arewacin Mozambique. Tashin hankalin da aka fara a makon da ya gabata, wanda kuma ya sa dubban mutane guduwa daga yankin. An kashe mutane da yawa a fadan da aka yi wanda aka fara a makon da ya gabata a kasar dake kudancin nahiyar Afirka, a cewar jami'an gwamnati. A jiya Litinin, kungiyar ta IS ta fada ta kafar yada labaranta ta Amak cewa yanzu ita ke da iko da Palma, wani gari mai kimanin mutane 75,000. Wata kafa dai bata tabbatar da wannan ikirarin ba. Ranar Lahadi, jami'an Mozambique sun faɗi cewa suna faɗa da 'yan tawaye a sassa da yawa don kwato ikon wuraren. Dakaran Myanmar sun kashe mutane 3 a jiya Litinin a lokacin wata zanga-zanga a garuruwan da ke fadin kasar, biyo bayan wani mummunan tashin hankali da ba a ga irinsa ba da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Fabrairu, a cewar rahotanni daga Reuters da AFP. Waɗanda suka shaida lamarin sun fadawa kafafen yada labarai cewa an kashe mutane 3 a Yangon a lokacin da jami'an tsaro suka bude wuta akan masu zanga-zangar. Jiya Litinin, masu zanga-zanga sun tattara a fadin kasar, ciki har da yankin Sageng, inda daruruwan masu makoki suka jera layi akan titina don jimamin wata ɗaliban makarantar aikin jinya 'yar shekara 20 da aka harbe har lahira a ranar Lahadi a lokacin da take taimakawa masu zanga-zangar da suka jikkata. Rahotannin sun bayyana cewa jami'an tsaron Myanmar sun kashe akalla mutane 114 a ranar Asabar, yayin da gwamnatin kasar ta nuna karfin ikonta a ranar jinjinawa sojojin kasar, ranar da ake tunawa da farkon bijirewar mamayar Japan a lokacin yakin duniya na biyu a kasar. Wani binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumar lafiya ta duniya ta WHO da China game da asalin annobar COVID-19 ya ce ɗaukar cutar daga jemagu zuwa biladama ta hanyar wata dabbar ta yiwu abin da ya faru kenan, amma da wuya idan daga wata cibiyar gwaje-gwaje cutar ta samu asali, a cewar wata takardar rahoton binciken da kamfanin dillancin labaran AP ya samu. Binciken dai bai ba da sabbin bayanai ba akan yadda cutar ta bullo, kuma har yanzu akwai tambayoyi da yawa da ba a ba da amsar su ba. Amma rahoton ya ba da ƙarin bayani akan tunanin da ya sa masu binciken yanke shawarwari a rahoton. Tawagar ƙwararren ta ƙudiri aniyar zurfafa bincike a kowane ɓangaren rahoton, amma banda batun yiwuwar asalin cutar daga wata cibiyar gwaje-gwaje, wani tunani wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kawo. Rahoton ya kuma ce babu tabbas akan rawar da wata kasuwar sai da kayan ruwa ta taka a asalin cutar, inda aka fara samun mutanen farko da suka kamu da cutar. babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce zai so ya ga bayanan da aka tattara wajen hada rahoton kafin ya tabbatar da sahihancin sa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya a jiya Litinin da ya bada izinin samar da karin damar tsallaka iyaka don kai agajin jinkai a Syria inda kiyasin mutum miliyan 13.4 ke bukatar taimako. Kwamitin ya fuskanci kalubale da yawa masu sarkakiya. Wannan baya ɗaya daga cikin su abinda Blinken ya faɗa wa mambobin kwamitin kenan. Rayuwar mutane a Syria ta ta'allaka ne akan samun agajin gaggawa. Ya kamata mu yi duk abin da ya dace mu samar da hanyoyin kai masa agajin. A bude hanyoyi ba a rufe su ba. Amurka ita ke shugabantar kwamitin sulhun a wannan watan. Kuma Blinken shine wanda ya jagoranci tattaunawar watan wadda aka yi akan yanayin ayyukan jinkai a Syria. Kasar da sama da shekara 10 kenan ana yakin basasa.
Da labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda hedkwatar ƴan sandar kasar ta ce jami'anta sun cafke wasu daga cikin gungun masu tada kayar baya a kudu maso gabacin kasar da ke kashe jami'an tsaro su kuma yi awon gaba da bindigogin su. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kenan.
Hedkwatar ƴan sandan Najeriya ta ce zaratan jami'anta sun samu nasarar damke ƴan tada kayar bayan nan guda 16 a cikin gungun waɗanda ake zargi da hannu dumu-dumu a tada zaune tsaye irin na kai hari ga jami'an tsaro da ma kayan aikin su a wasu daga cikin jihohin Najeriya musamman jihohin Kudu maso gabashin kasar. Wannan kamen dai na gungun masu tafka aika-aikar ya biyo bayan wani hoɓɓasa ne da rundunar ƴan sandan Najeriya tare da haɗin gwiwar jami'an sojin sama da na ƙasa suka yi da nufin zakulo waɗanda suka fara kaddamar da tsaron kai harhare ga jami'an tsaro da ma lalata musu kayan aiki. Binciken ƴan sandan ya alakanta waɗanda ake zargi da kai harhare da ma kashe jami'an tsaro da kuma sace makamai har ma da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma lalata kayayyakin aikin soji da ƴan sanda. Kakakin ƴan sandan Najeriya, kwamishinan ƴan sanda Frank Mba, ya ce sun kwato kimanin bindigogi kilar AK-47 guda 9 da makalin wasu manyan bindigogi guda 5 da harsasai na AK-47 guda 48 da gidan harsasai na AK-47 guda 17 da harsasai guda 549 na AK-47 din da abubuwan fashewa guda 10 da rigar da harsashi bai razata na urar sadarwa da ma dai sauran kayayyaki. Sofeta janarar na ƴan sandan ya nana da cewar rundunar ƴan sandan ba za ta sa ido ake kaiwa jami'anta ko ƴan ƙasa nagari harin ta'addanci ba bisa koma wani irin dalili ne. Yana mai cewar jami'an tsaro sun tattara muhimman bayanan sirri isasshe game da kalin waɗanda ke da hannu a ire-iren wannan harin ta'addanci domin zakulo su da kuma gurfanar da su a gaban shari'a. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla gai da Hassan da wannan rahoton. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda wasu mawakan zamani na kasar tare da tallafin wata kungiya da ke kula da kyautata rayuwar al'umma da ake kira UNDPH ke gudanar da wani kamfe na musamman na faɗakar da matasa muhimmancin zaman lafiya a yankuna daban-daban na kasar. Inda makon da ya gabata tawagar mawakan ta yada zango a birnin Damagaram, Yakubu Adamu da ake kira Black Miller na ɗaya daga cikin mawakan ya kuma yi wa wakilin muryar Amurka a Damagaram Tamar Abadi ƙarin bayani game da wannan kamfe.
To dalilin fitowar tamu dai mun fito tun wanga wata yana da kwana 15 da babban birnin Yamai. Kya san ko ina Afirka in an yi kamar zaɓe haka ana so a zanjayo hankalin mutane don a kiyaye da fitinoni da ake shi ne mun ɓangaren mun ko ɗauka a fannin farar hula da ƙungiyar babbar ƙungiyar muke aiki da ita ita UNDPH kamar ƙungiya ta mai kula da bunƙasa ɗan adam a tushe kamar sun takara duk abin da ya kamata fannin tattalin arziki. Shine mu ma mun kai hange mun kace to ya kamata mu kata mu gudunmuwa biskan kwanciyar hankalin kasanmu daga ahara da tsakan kuma da ƙarshen ma kamar shine ake cewa post electoral bayan election mu ga hankalin mutane biskan kwanciyar hankalin kasanmu. Fannin da mun ku dauka mai armashi shine fannin matasa da mata da yanki take di ba duk inda aka yi rigima Allah ya kiyaye biskan su ne inda take faduwa. Shine mun kace to mu ga hankalin mu matasa ne ba kowa ce da ke da ke da rayuwa muna jawo hankalin matasa kuma hankalin mata da kasu bari a rude su a rudane su dan su zan a sa su hanyar da ba hanyar daidai ba
kuma mata ha
to mata kya san an take su ne uwaye fannin kyan in kiba gargadi fannin tarbiya ta komai muke cewa kenan yau in kita kiba a kashin 100 bisa na da ina ga wajen 54 kenan duk abin an ga doka yau hanyar ta su te kamar mu ke da kasar da mu da abin da aka kasar duk ya san an kake duk abin mata ga so shine Allah ga so kenan su kokarin da mata ga abin ga su sa kansu cikin fannin akikin election kuma na buyu zabe kuma na duk abin da ya kasance ya san mace da gida na horo in kike kalkai inda ya samu horon kware bayyayi kai an hanya alheri ne kaga shi sa muke jawo hankalin hankalin mata kuma su ma muke musu babban nauyi ne gare su wajen jawo hankalin matasa da su da kansu ma dan ya kasance ruri jima Allah ya in ta taso ya kasance ba ta shafe su ba kuma ta shafe matasa ba dan in ga kokarin da yau mata suke yi alhamdulillah duk inda an ka dauka ko wajen hanyar tattalin arziki ne ko ina da yau shine a gaba kuma in kita ki diba kuma da shine ake amfana wani bi a cikin hanyoyin rigima shine muke cewa don kamar wa'azi ne suna cewa ne muke yi musu dan a jawo hankalin mutane gaba da
kamar ta hanyar waka ne kuke yin shi wannan waye kai naku ko kuma a'a wata wasu abubuwa ne kuke yi dan ku samu ku waye kan mutane
to kya san da mu dai abin da muke kamar babban taro ne muke yi kamar shine ake cewa spectacle na wasanni haka to dan saboda fannin waga annoba da ta shigo ta coronavirus shi sa muke cewa yanzu ba mu yi taron mutane ne buskan radika muna aiki da radika program dan mu samu kamar buskan radio duka communautaire ko privé mu doki kamar
na
karkara ko mai zaman kanshi nan ya kasance mun doki kamar awa guda haka amma sai a ba mutane lokaci kowa ya kana shi gudunmuwa in tambayoyi ne gare ka ka tambaya in kokarin gudunmuwa ne zaka ka ra'ayinka zaka bada haka ne muke tun yau ya zan dai bako dai kuma sai muke alhamdulillah duk inda mun kai sai kaga wani bi ma mu da kanmu ma muna so mu yi magana sai a hana mun magana ba ko je mu yi biskan radio shukran ina gani hana mun ma an kai magana kaga wani sai ya doki magana abin yake mu abin mun ku rubuta kin wagogin mu sai kamar ƙari ne ma suke mun ma abin suke bada mai armashi kwarai ga wannan ya sa zuciyoyinmu kuma yana ba mu kuzari abin da muke yi ko muhimmancin da aka gare shi dai kamar dan shi kowa muna tuna mishi ne da babban riga babban nauyi ne gare shi biskan kwanciyar hankali
Yakubu Adamu kenan da ake kira Black Mailer ɗaya daga cikin mawaƙan Nijar a hira su da Tamar Abari to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen radio masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da far'a da nomad da lalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana kuma ana samun mu a Alpha Radio dake birnin Kumasi yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma
ƴan ƙasa da hukuma
ka ja ake cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin ƴanci mai wannan hali yau shi ne komai ya fada mana ƙarya ne don sallo garzambo ne
Masurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin sabon shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Watanni biyu kenan akwai kuma masu wata uku an cire sunan su yanzu su ba su da albashi. Mun zo mun zauna duk inda ba sunan su a cikin TV da Donkey Force ba kokarin mun tantance su yanzu haka dukkan sunayen mu ya samu fitowa saboda wannan cuta na COVID-19 shekara da ya wuce sai zamana sai an hada abin da ya zo mana daga Abuja na wata biyu sana iya biyan wata daya.
Masu sauraro yau shirin zai leka jihar Nasarawa ne da ke tsakiyar Najeriya domin jin korafin ma'aikatan kananan hukumomin jihar waɗanda ke fama da kalubalen albashi. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura. Ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi kote na sasamura ya zamanto ɗane mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba
masu ware har yanzu ana ci gaba da samun kalubale dangane da lamuran albashin ma'aikata a Najeriya musamman ma'aikatan gwamnati walau a matakin tarayya ko na jiha ko kuma ma matakan kananan hukumomi duk kuwa da kokarin da gwamnatocin ke cewa suna yi domin daidaita wannan al'amari kusan kowace jiha a Najeriya ba ta rasa kalubale irin nata kan batun da ya shafi sha'anin albashin ma'aikata kama daga yawan albashin zuwa biyan sa akan lokaci ko kuma ma zancen tartibin lissafin yawan ma'aikatan ko kuma daukar su bisa cancanta ko rashin ta a galibin lokuta wannan yanayi ya fi tsamari a matakan kananan hukumomi lamarin da kan sanya kusan kowace gwamnati idan ta zo madafin iko ta yi kokarin aikin kidayar ma'aikata da nufin tantance su alamar da a mafi yawancin lokuta ke jefa rayuwar ma'aikatan cikin yanayi na halin kaka na kai yanzu haka dai irin wannan yanayi ne ma'aikatan kananan hukumomi a jihar Nasarawa suka tsinci kansu a ciki
watanni biyu kenan akwai kuma mafota uku yanzu su ba su da albashi to haka kawai zaka ji an ce an cire sunan ku ba tare da wani labari ba da sauransu wani lokaci a ce ba san taimaka za a ba ku in kun ci karba a tura shi haka din nan ba tare da izinin ku ba in kai ku ke kirkirkin union ina abun an fi karfin to muke so ma za a akwai protein da muka ana shirye-shirye wannan makon za mu shiga nan za a fara za a yi zanga-zanga farai
me kuke so ku gabatar a zanga-zanga
zanga-zanga din cewa yanayin rashin biyan mu da ba a yi a kan lokaci har kuma wata biyu ya wuce ba ma so da akwai kuma arias namu na baya wadda an deny tun zamanin tsohon gona duk mu abu da muna bukata a marmara da su da kuma koke-koken mu yawan sikirin da ake mana wadda ba gairan ba da dalili a ɗauki lokaci ba sakamakon wannan sikirinin ba ma jin daɗi duk za a gabatar da ya wannan zanga-zanga ya kasance yanzu matayen mu duk sun fifita yayan mu yanzu ba hadin mu kai su kudin maganan kudin makaranta baki ake bin mu da sauransu
amma kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin ta Najeriya reshen Nasarawa ta ce tana bibiyar wannan batu kuma nan ba da jimawa ba tana sa ran za a warware wannan matsala baki ɗayanta kamar yadda shugaban kungiyar kwamar Sharhabilu Raka da muke faɗi a zanta wasu da abokiyar aiki Zainab Babaji
akwai kwamitin din da mai girma gonan jihar Nasarawa injiniya Aisle yayi wanda mu da nake maganan nan din memba ne a ciki kungiyoyi na kananan hukumomi guda uku memba ne a ciki alhamdulillahi wannan kwamiti mun zazzagaya duka kananan hukumomi mun zo mun zauna mu wanda ba su nan a cikin TV na 24 mun kokari mun tantance su yanzu haka duka sunayen su ya samu fitowa wannan da ya rike mana yanzu ko a ƙara sa shi ne an za a yi tajin da an ta za a samu wasu dan kurakure shi ne muka yi nufin ministry of local government muka yarda cewa in Allah ya yarda ranar talata za mu dawo nan gaba jaridi adam za mu sa hannu sai a duk report ɗin a ce ma gona a ga bai wa gona gona zai ba da akuban ina ba da sa hannu kuma sa dawo da shi ya umarci kananan hukumomi in Allah ya yarda wannan wata ta fita cikin nan albashi da za a jira wannan wata za a ankawa da cikin nan za a jira kuma Allah ya yarda
to akwai waɗanda suka mun bayanin cewa wato tun watan Satumba ne ko October ne na bara ba su samu albashi
da kuma da sunan wannan eh mana sunan wannan commission kenan eh akwai wayan su da an fara fitowa da sunaye za su fita zaman to commission ba da sunan su ba a takardar da aka fitar da shi na biyan shi ne muna kira wannan commission kenan sai kuma akwai wayan su wanda da aka ki fitarwa da wannan takarda na biyu za a kira shi wannan division amma duk mun kira su wayan mun zo mun tantance su muka sun kawo takardar kotu sai rantsuwa cewa shekarar ku kaza ne to an gidara wayan nan
to amma me yake kawo tsaiko a ganin ka wajen biyan wannan albashi
to a lokacin da mun zo suna mana bayani cewa na kananan hukumomi GPM da GF wato shugabannin mulkin kananan hukumomi da shugabannin bangaren kuɗi kun zo an ce ku kawo sunaye na mutanen da suka yi ritaya ko suka mutu tun daga 2012 idan aka kawo zuwa yanzu sai a ga nawa ne kudin nawa ne kuwa kamata a ce an cire yanzu na Allah yanzu an fara jiya kudi za mu samu damuwa kuma mai sha
kwamar Sharhabilu Adamu kenan shugaban reshen jihar Nasarawa na kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta Najeriya za mu ji karin bayani dangane da abin da gwamnati ke yi akan wannan batu a dakace mu
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kusan su ba abu gidaraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a kasa duka kan ba tarbiya ba ci da masai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kofa da rashin tuna can baya.
To dangane da wannan sarkakkiyar sha'anin albashin ma'aikata a jihar Nasarawan Najeriya ne abokiyar aiki Zainab Babaji ta ji ta bakin shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta Najeriya reshen jihar ta Nasarawa wato Algon Honorable Aminu Mu'az mai fata.
Kin san saboda wannan cuta na COVID-19 shekara da ya wuce sai zamana sai an hada abin da ya zo mana daga Abuja na wata biyu sana iya biyan wata daya. To an kai wata hudu ana samun wannan shortage din. To a dalilin haka sai ya zamana kin ga ma'aikata na kananan hukumomi sun biyo albashi na watanni biyu tunda sai da aka hada biyu a biya ta kare biyu a biya daya. A ganin haka shi ya sa kamar yadda na faɗa shi mai girma gwamna sai ya ce a bincika. To daga nan aka sa bincike sai aka gano abubuwa da yawa wato sai report na wucin gadi sai nuna cewa albashi da da muke biya biliyan daya da dubu dari uku da wani abu sai nuna za a iya biya biliyan daya ne da miliyan 80. To sai aka dauki wannan shine ake amfani da shi kuma yasa aka kafa kwamiti na bincike. To an yi aiki ana kai. To ganin haka ma saboda kwarafi da wanda su sunan su an samu akwai mishkila suna ce musu omission wani suna ce ko an rage musu albashi da sauransu shi ne kwamishina ma ya matsa a kai har ya kai ga wannan watan ma wanda kwamishina ke faɗi shi cewa ana son a kawo report na wucin gadi na tantancewa da wa'anda suna omission din nan da kuma wa'anda su kuma suka kawo korafi. To a wannan ne in aka yi insha Allah za a samu wa'anda suka ce ba a samu an biya su nan har in an tantance mutum an tabbatar da shi ma'aikacin na sharar hukuma shi kenan za a biya shi daga wannan wata in Allah ya yarda. Amma wannan report din sai idan an kai wa gwamna tukuna in ya bada yayi bada amincewa kamun a yi amfani da ita.
Shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta Najeriya a jihar Nasarawa kenan Algon Honorable Aminu Mu'az mai fata kuma shine cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu.
Afirka mutum ne yan dace an shaɗi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce.
Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku cikin nasara musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwai daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta kasa da karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo.
To madalla gaida Mahmud Ibrahim yanzu kuma ga Suleiman Mumini Barma dauke da sharhin jaridun Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Velamar wacce ta ruwaito cewa matsalar tsaro ta tilastawa ɗalibai sama da 22,000 zaman gida a yankin Tilaberi inda makarantu 312 suka rufe kofofinsu sakamakon tashin hankalin da ya tilastawa mutane sama da 100,000 tserewa daga matsugunansu. Jaridar ta ce wani rahoton hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan jinƙai ya yi nuni da cewa garuruwa akalla 20 na jihar Tilaberi ne suka fada cikin halin rashin karatun yara yankin da a ɗaya bangare aka gano mutane 511 da ke fama da karancin abinci yayin da wasu fiye da 30,000 ke fuskantar rashin asibiti yayin da ake fama da annobar cutar dusa da sankarau da corona. Jaridar Air Info ta bayyana cewa jami'an tsaro sun gano wasu manyan makaman yaƙi da aka ɓoye a wani kogon dutse da ke a tazarar kilomita 50 a arewa maso gabacin garin Arlit. Jaridar ta ce waɗannan makamai sun hada da wata bindiga mai aman wuta kilar LRM da MJ2 waɗanda masana ke jira su a sahun irin na kare dangi. Sai dai kawo yanzu ba a tabbatar da mamallakin waɗannan makamai ba. Arewacin Arlit wani yanki ne da ya kaurin suna, kasancewarsa wani burtalin da masu safarar miyagun abubuwa ke amfani da shi wajen kai da kawo a tsakanin kasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Jaridar Lanketer na cewa yawaitar hare-haren ta'addanci a jamhuriyar Nijar ya janyo ayar tambaya game da hanyoyin da ya kamata a bi wajen warware wannan matsala da ke ci gaba da lakume rayukan bayan Allah. Shin kamata yayi a sasanta da waɗanda ke kiran kansu mayakan jihadi? Jaridar ta ce rashin tabbatar da tsaro a wasu yankunan wannan ƙasa na daga cikin matsalolin da ake ganin sun fuskari shugaba Isu Muhammadu mai barin gado warwarewa, yayin da a ɗaya bangare bayanai ke nunin matsalar ta fi ƙarfin rundunonin ƙasashen yammacin da ke da sansani a yankin Sahel. Mu rufe sharhin da jaridar Le Sahel wacce ke cewa shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu mai barin gado ya kuduri aniyar kafa gidauniya mai sunan Fondation Isu Muhammadu, wacce ya ce zai gabatar wa ofishin ministan cikin gida takardun kafuwarta a ranar 5 ga watan Afrilu, wato kwanaki 3 kenan bayan ya sauka daga kujerar shugabancin kasa da ya shafa shekaru 10 a kanta. Jaridar ta ce gidauniyar mai hangen hada kan al'ummomin Afirka na fatan gudanar da ayyukan karfafa zaman lafiya da bunƙasa demokradiya a wannan nahiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
Domin barewa da harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau, don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya yi sayo lalami lafiya.
Allah ya kadarce ni dan sayawa, ni farao ne. Mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan, daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka. Majiya Kwakwara ta sayi har labaru.
To za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
A wannan wata ne ake cika shekaru 14 a batun tsohon jami'in tsaron hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI Robert Levinson. A watan Disamba bara, Amurka ta kaga batakunkumi kan wasu manyan jami'an ma'aikatan leken asirin Iran, kuma jami'an tsaro da suke da hannu dumu-dumu a cikin sace shi, kuma ake tunanin Bob Levinson ya mutu. Amma ba a rufe wannan shari'a ba, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Sakataren harkokin wajen Amurka ya ce ya yi magana tare da iyalan Levinson kwanan nan, tun lokacin da aka sace shi a shekarar 2007. Levinson bai samu halartar aurareki da kuma bikin haihuwar jikokinsa ba. Iyalan Levinson sun ci gaba da neman amsa kan abin da ya faru bayan ya tafi tsibirin Kish a Iran shekaru 14 da suka gabata. Yanzu haka ma akwai wasu Amurkawa da aka kullawa sharri a Iran, ɗaya daga cikinsu shine Bakar Namazi. Gwamnatin Iran ta saki ba Amurkan ɗan asalin Iran mai shekaru 84 da haihuwa daga gidan kurkuku a shekarar 2018 saboda yana fama da tsananin rashin lafiya, amma sun haramta masa barin kasar duk da an yi masa afuwa na sauran wa'adin zamansa a gidan kurkukun a shekarar da ta gabata. An tsare Bakar Namazi na tsawon shekaru 5 da suka gabata bayan da ya je Iran don kaiwa ɗansa Shimak ziyara, wanda ɗan kasuwa ne da aka tsare bisa kuskure a Iran a cikin shekarar 2015. A bikin tunawa da kama Bakar Namazi, wakilin shugaban ƙasa na musamman kan harkokin garkuwa da mutane Roger Castings ya wallafa a shafinsa na Twitter yana cewa yau ma rana ce ta bakin ciki at Prize Namazis, yayin da wannan iyalai Amurka suke ci gaba da rabuwa. Shekaru 5 kenan Iran tana rike da ba Amurkan Bakar Namazi, yayin da ɗansa ba Amurke shi ne ake tsare da shi bisa kuskure a gidan yarin Abin. Dole ne Iran ta ba su dama su sake haduwa tare cikin ƴanci. Sakataren Blinken ya bayyana cewa muna kira ga gwamnatin Iran da ta samar da amsoshi sahihai game da abin da ya faru da Bob Levinson, sannan kuma su hanzarta sako dukkan Amurkawa da ke tsare a Iran ba bisa ka'ida ba. Dole ne a daina tsare mutane ta hanyar siyasa ba gaira ba dalili ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi ne ke cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.